Muryar Amurka ke magana daga gundumar Colombia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio amfani Sarauniya, Fara'a, Niya, Nomad FM da Lal FM da kuma tashar mu ta Viewer Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alfa Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodiyo shi aka so hakan a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan yammaci. Yau Asabar 29 ga watan Disambar shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harandane tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a yanzu. Da farko, Kalmasi fara mu da kalin labarai.
To jami'an sojin Amurka sun gargadin cewa duk da batun yuwar janyewar Amurka a Syria da marar su yaki a Syria na fannin daren. Hukumomin Masar sun ce jami'an tsaron kasar sun hallaka wasu da ake zargin yan bindiga ne su 40. Sannan wani jirgin ruwa mai dauke da bakin haure wajen 310 yan asalin Afirka ya samu kai su Spain.
To kanin labaran kenan kuka saurara. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji an kammala jana'izar tsohon shugaban Najeriya Alhaji Shehu Aliyu Shagari.
Wato a jirgin da ya dauko gawar shugaban kasa nan a jamhuriyar ta biyu Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari ya sauka a babban filin jirgin saman sarkin musulmi Abubakar na uku dake Sokoto.
To muna kuma dauke da rahoto akan matakin da rundunar sojojin saman Najeriya ta dauka na yaki da yan ta'addar yan Boko Haram a garin Baga.
A samu dan tazaran da aka dauke hankali daga wuri kaza aka maida shi wani wuri sai ga an samu irin wannan gurbin da har za su iya fitarowa ba tare da an gan su ba.
Duk a cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Kalmasi Garba ba zai yi nisa ba dan ya gabatar mana da shirin shi na amsoshin tambayoyinku. Bista da bisani kuma za ku ji sauran rahotanni da muke da su, amma duk kafin nan sai a gyara zama dan jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yayin da kungiyoyin mayaka daban-daban ke harmar jan daga a muhimman fagagen yaki a Syria, ganin Amurka na shirin janye sojojinta daga Syria. Jami'an sojin Amurka sun yi gargadin cewa babu fa wani abu da ya canza a fagen yakin akalla zuwa yanzu. Jiya jama'a Amurka ta yi watsi da ikirarin cewa sojojin Syria sun fara kwace sassan birnin Manbij na arewa maso gabashin Syria, wanda wani muhimmin fagen daga ne a fafatawar da ake yi tsakanin dakarun Urdawa masu samun goyon bayan Amurka a gefe guda da kuma kasar Turkiya a ɗaya gefen, bayan da Urdawan kasar Syria suka ce suna buƙatar hakan. A wata takardar bayani, sojojin Syria sun ce sun fara kwace muhimman wurare, suka ƙara da cewa suna masu bayar da tabbacin niyyar kare dukkanin 'yan Syria da ma sauran mutanen da ke wajen. To amma gamayyar sojojin da ke yaƙi da ISIS ƙarƙashin jagorancin Amurka ta mai da martani ta kafar Twitter cewa sam babu wata alamar da ta nuna cewa wannan ikirari na sojojin Syria gaskiya ne. Hukumomin Masar sun ce jami'an tsaron ƙasar sun hallaka wasu da ake zargin 'yan bindiga ne su 40 a wasu samami uku da aka kai lokaci guda jiya Asabar a Giza da kuma arewacin Sinai. Wannan na zuwa ne kwana guda bayan da wasu 'yan yawon bude ido 'yan ƙasar Vietnam su uku da kuma wani ɗan ƙasar Masar mai masu jagora suka mutu bayan da bom ya bararraka motar bus ɗinsu daura da Giza. Wasu 'yan Vietnam ɗin kuma su 11 da ke cikin motar da direban su ɗan ƙasar Masar sun samu raunuka sanadiyar tashin wannan bom ɗin da aka ɗana a gefen hanya. Ministan harkokin cikin gidan Masar dai bai fayyace ko 'yan bindigar da aka kashe jiya Asabar ɗin na da alaka da harin da aka kai ma motar bus ɗin ba. Wani jirgin ruwa mai dauke da bakin haure 310 'yan asalin Afirka waɗanda aka ceto su a teku nesa da gabar kasar Libya ya samu kai su tashar jirgin ruwa na Algeciras da ke kudancin Spain, bayan da kasashen Malta da Italiya suka hana shi shiga gabar su. jirgin ruwan mallakin wata kungiyar agaji mai suna Open Arms ya ceto bakin hauren ne daga wasu jirage uku da ke kan nitsewa a tekun Bahar Rum mako guda da ya wuce. Bakin hauren sun shafi tafiyar tsawon kilomita 1770 cikin tsabar sanyi a wannan jirgin ruwa mai suna Open Arms kafin ya isa gabar da misalin karfe 8:30 agogon yankin a jiya Juma'a. Yan sandan Spain sun shiga jirgin ruwan don gudanar da binciken farko kan bakin hauren da kuma tabbatar da cewa babu wani haramtaccen abun da aka shigo da shi ta jirgin. Daga dan kuma sai aka kai bakin hauren wata cibiyar gwaji wato gwada lafiyar su. Jami'an tsaron Sudan sun harba barkonon tsohuwa kan masu zanga-zanga a birnin Khartoum a yau din nan Asabar rana ta 10 a jere da ake wannan zanga-zangar wadda aka fara sanadiyar tashin farashin biredi wadda ta kasaita har ta rikide ta zama zanga-zangar kiran da rusa gwamnatin kasar. Yan sandan sun kuma harba barkonon tsohuwa kan ɗaruruwan masu ibada waɗanda tashin su daga masallacin suka da suka yi sallar Juma'a suka shiga zanga-zanga a wajen babban birnin kasar. Shaidu sun ce masu zanga-zanga sun kuma fito a sauran biranen fadin kasar ciki har da Amdurman da Port Sudan da Abara da Madani. Jam'iyyar adawa ta Sudanese Congress Party ce Juma'a ta ce jami'an tsaro sun yi awan gaba da jagoranta Umar Al-Digri. Shugaban Amurka Donald Trump je Juma'a ya sake barazanar rufe kan iyakar Amurka da Mexico kwata-kwata tare kuma da katse tallafin kuɗin da Amurka ke baiwa kasashen Honduras da Guatemala da kuma El Salvador. Muddin Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ta kitana da kuɗin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico. A wasu jerin sakonnin Twitter da ya tura, Trump ya yi kiran da a canza abin da ya kira dokokin shige da ficin Amurka na shirme waɗanda suka zama matsala ga Amurkar. Waɗannan kalaman na Trump na zuwa ne a daidai lokacin da Amurka ta shiga rana ta 7 a jere da wasu sassan gwamnatin tarayya suka kasance a rufe saboda rigimar kasafin kuɗi tsakanin Trump wanda ke son a tanaji dala biliyan 5 don gina katanga da kuma ƴan demokrat masu goyon bayan samar da kuɗi kalilan kuma suke matukar adawa da batun gina katangar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To bari mu ya da zango a jihar Sokoto. Jim kadan bayan kammala jana'izar tsohon shugaban Najeriya Alhaji Shehu Aliyu Shagari, na samu zantawa da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Murtala Faruk Sanyinna domin jin yadda jana'izar take gudana.
To malaharin dai kamar yadda ka sani sun dazu da misalin karfe kusan 10:12 za a ce da ƴan mintuna agogon Najeriya na rana kenan, wato a jirgin da ya dauko gawar shugaban kasa nan a jamhuriyar ta biyu Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari ya sauka a babban filin jirgin saman sarkin musulmi Abubakar na uku da ke Sokoto, inda kuma daga nan kai tsaye aka saka shi a motar nan ta asibiti wato ta daukar gawa ko kuma ta daukar marar lafiya aka tunkaro kai tsaye zuwa garin ta na haihuwa wato garin Shagari kenan wanda yake da tazarar kimanin kilomita 40 zuwa 50 daga babban birnin jihar Sokoto. Kuma yanzu da nake magana da kai an riga an gabatar da sallar jana'iza kamar yadda addinin musulunci ya tanada, kuma kowane lokaci kamar yadda ka sani an gudanar da ita ne a gidan shi marigayin a gidansa da ke nan Shagari. Kuma yanzu haka nake magana da kai ina nan ina fuskantar wasu sojoji da aka kawo waɗanda za su yi masa faretin ban girma kasancewar tsohon shugaban kasa ne, kuma shi kusan za a iya ce shugaban kasa ne na musamman domin ko shi ne shugaban kasa na farko zababbe bayan da aka dawo daga mulkin jamhuriya aka dawo da mulkin tsarin shugaban kasa. Saboda haka yanzu haka ana dakon yanzu za a shigo da gawar inda aka gina kabarinta kuma za a ruhe take nan bayan an riga an gabatar da sallah kamar yadda addinin musulunci ya tanada.
To Murtala, za a iya cewa kamar su waye da waye suka halarci wannan jana'izar a manya-manyan Najeriya?
Eto akwai babban ayari na musamman da aka ce ya zo, amma dai shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari bai sani isowa a wannan wurin ba, ko kuma bai halarci wannan jana'izar ba. To amma dai an ce akwai wani kakarfan ayari na wasu jami'an gwamnatin tarayya da suka wakilci gwamnatin tarayya a wurin wannan jana'iza, duk da yake suna can cikin gida, kuma wurin saboda sha'anin jami'an tsaro da kuma sha'anin aiki muna nan daga waje. To amma dai kanin nan gwamnatin jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal tare da wato dukkan manyan jami'an gwamnati da jigajigan 'yan siyasa tuni suka tarbi gawar ta marigayi tsohon shugaban kasa. To kuma a nan gidan nasu yanzu haka akwai gwamnoni biyu na jihar Kebbi da kuma Zamfara waɗanda tuni sun iso nan kuma da su aka yi komai. Haka kuma akwai tsohon gwamnan jihar Sokoto Aliyu Magatakar da Wamako da dai sauran manyan jami'ai mafi akasari daga nan. Haka zalika kusan duk wani shugaba na jami'an tsaro, kama daga soji zuwa na 'yan sanda, kowane irin aiki na kaki da ba mara kaki ne na jami'an tsaro ne, shugabanninsu na a wannan wurin kusan su ne ma suke wato kula da yadda al'amura ke gudana a wannan gidan na marigayi.
To a gaida Murtala Faruk Sanyin na a jamhuriyar Nijar, al'umma jamhuriyar su ma suna bayyana alhininsu da kuma ta'aziyya ga iyalai da jama'an Najeriya akan rasuwar tsohon shugaban na Najeriya Alhaji Shehu Aliyu Shagari. Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni ya aiko mana rahoto ga rahoton nasa.
Kasancewar garin birnin Kwanni shine na farko a jamhuriyar Nijar da ke mafi kusa ga jihar Sokoton tarayyar Najeriya. An waye gari, jama'ar garin na cike da alhini da juyayin rasuwar tarakin Sokoto cewa da Alhaji Usman Shehu Shagari tsohon shugaban kasar tarayyar Najeriya. Mala Hamidu Ibrahim ya ce ba Najeriya ba ce kawai ta yi rashi har da jamhuriyar Nijar.
Mun rafi mu duka, ba Najeriya shi dai ne ya yi rashi har da mu, tunda zaman su akwai mutunci mun yake mu dukan nan Nijar da Najeriya duka.
Haka ma garin na birnin Kwanni ya shiru tun da sanyin safiyar yau, yayin da mutane suka yi sugum tun lokacin da aka bada sanarwar rasuwar tsohon shugaban kasar na tarayyar Najeriya cewa da Shehu Shagari, yayin da jama'a ke ci gaba da yin furci domin nuna alhinin su ganin wannan rashi da suka yi.
Sunana Abubakar Musa Jallo. Bawan Allah ga yayi kokari, Allah sa kwanciya huta, Allah sa na ba su yi kurku abin da yayi. Tun ya bari iko ba wanda ya je kicin da ne, Allah sa kwanciya huta ta, Allah ba diya ne an kudi sauran jama'a.
Ni sunana Adamu ne, mai shaida Madubai. Ni Shehu Shagari, na san su Shehu Shagari saboda na zauna a Najeriya lokacin da suna neman mulkin sa da shi da Malam Aminu Kano tare suke neman mulki tare. Mu mun shiga cikin gidan ma mutane a cikin garin Kano, lalle mun yi asara. Tijon nan tijon kwarai ne, kuma na kirki kuma mai jama'a, kuma muna nema alfarma ga wajen Allah. Allah Ubangiji ya ji kanshi da rahamsa shi kuma da aikin da yake.
Abu dan Malik na ji bakin shi mutu shi jiya da jiya ne ja ba mun garba, ina mutu ta'aziyya mutanen sa kudin shagar duka kafu. Allah ya ji kanshi, Allah shi mai rahama, Allah sa ya huta. Ra'ayi na da mutu Shehu Shagari, ka san lokaci ne in yayi ba yadda za a yi, Allah ya riga ya kawo lokaci kenan sai dai hakuri. Ma Shehu Shagari ai kowa ya san lokacin mulkin shi, daidaita hali da na dattako, kuma a matsayin Shehu Shagari yanzu a Najeriya ya zan kamar uba kenan. Mu babu abin da zamu ce mu mutanen Nijar, inda Allah ya sa ya gama lafiya, Allah shi mai rahama.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To Allah ya bada hakurin wannan rashin. A gaida Haruna Mamman Bako. A jamhuriyar Najeriya kuwa, rundunar sojojin saman Najeriya ta samu damar murkushe 'yan ta'addar Boko Haram da suka yi magarin Baga Ƙawanya, inda suka kwashe tsawon lokaci suna ganin cewar za su iya gamawa da rundunar sojojin. Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoton.
Rundunar sojojin saman Najeriya ta ce lokacin da mayakan Boko Haram suka shiga garin Baga da misalin karfe 7:15 na yammacin wannan rana ta tura wani jirginta na leken asiri wato ISR da makalin wasu jiragen yaki da suke tuntubar dakarun kasa kuma sun afkawa dandazon mayakan na Boko Haram yayin kuma dakarun wasu jiragen yakin suka yi ta auna wasu mayakan na Boko Haram a wajen garin Baga inda suka karkashe su baki daya. Rundunar sojojin saman Najeriya kamar yadda kakakinta Air Commander Ibi Kulle Daramola ya bayyana yace jiragen yakin kazalika sun kuma marawa sojojin kasa da na ruwa a garin Doron Baga yayin da mayakan na Boko Haram suka kai musu wani farmaki a shekarun jiya inda aka tura jiragen yaki guda shida jiragen yakin sun hango jerin gwanan motocin mayakan na Boko Haram dauke da manyan makamai a kudancin garin Baga inda jirgin yaki samfurin Alpha Jet ya afka musu inda ya kone su kurmus da su da makaman da motocin baki daya sojojin saman sun dauki komandojin sojojin kasa da na ruwa inda aka yi farmakin tare da su rundunar sojojin saman Najeriya ta ce ta tayar da jiragen ta na yaki so 21 inda aka yi farmaki so 20 cikin awa 39 a kwanaki biyu a garin na Baga Wing Commander Musa Isa Salmanu wani masanin tsaro ne
idan ka duba wannan makamai da ake amfani da shi ko kuma jiragen sama na leken asiri da sauransu abinda zaka duba shine cewa shin kasar nan menene girman kasar na biyu kuma a ina ne ake amfani da wayannan jiragen ana kuma amfani da su a wuraren zamfara da sauran wurare muna da wayannan abubuwan amma shine cewa ana buƙatan ƙari babu yadda za a yi abinda ake cewa platforms ba su iya yawa sai dai su karanci a yanzu gaskiya shine cin suna da karanci kuma idan da za a iya samu ƙari da zai yi fi mu kowa amfani ba za a iya samu lokacin da a samu dan tazaran da aka dauke hankali daga wuri kaza aka maida shi wani wuri sai ga an samu irin wannan gurbin da har za su iya tarowa ba tare da an gansu ba amma kaga da aka maida hankali can wurin nan da nan effort din suka samu wannan suka tarwata abinda har ya kawo ga inda muke yanzu
Hassan mai na kaina Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ba gaida Hassan mai na kaina. Duka cikin batun na tsaro a jihar Anambra, rundunar 'yan sandan jihar ta bayyana da cewar an samu damar kwato waɗannan mutane da aka yi garkuwa da su wasu malaman addinin Kirista guda biyu. Ga rahoton Alfonso Okoro Igwe.
‘Yan sanda a jihar Anambra sun ce masu garkuwa da mutane sun sauko waɗannan limaman ɗarikar Katolika guda biyu da aka yi garkuwa da su a ranar 24 ga wannan watan Disamba. Malam Haruna Muhammad, kakakin rundunar 'yan sandan jihar ne ya shaida wa muryar Amurka hakan a wannan hirar.
Labari mai daɗi dai shine yanzu dai an samo su waɗannan Reverend Fathers da aka sace ranar 24 ga watan Disamba. Jiya da misali karfe 6:45. Saboda matsin lamba da jami'an tsaro na police da kuma haɗin gwiwa na sister agencies da kuma vigilante so ya tilasta waɗannan wanda suka yi garkuwa da waɗannan mutane suka sako su yanzu haka nan an killace wannan jeji sannan kuma ana tsaurara bincike da zumman gano waɗannan
a wani yanki jejin yake na jihar
ba ma so mu faɗa inda wannan jejin yake saboda zai iya ya kawo tangarɗa ga binciken da muke yi amma dai jejin yana nan a cikin jihar
kuna nufin kenan an dai sauko su ba tare da kama masu garkuwa da mutanen
matsin lamba da muka yi na tsaurara jami'an tsaro a gurin da kuma yawan sintiri da muka yi a gurin da kuma kyawagi da jirgin mu na police tofa yake ya tilasta su fito saboda already an riga an geolocating din inda suke sannan kuma ana ci musu insha Allah nan da bararriya ba rundunar 'yan sanda na jihar Anambra bisa da haɗin gwiwa za su zakulo waɗannan da suka aika kuma za mu gabatar da su
wani hali suke ciki yanzu
suna cikin koshin lafiya kuma ma an nika su ga majami'an su tun ajiyar
kun samu sunayen nasu
Reverend Father Peter Nwachukwu da kuma Reverend Father Kadetan Afe na Mujami'ar St. Teresa Parish wanda yake Umuje a nan jihar Anambra.
To ko ya babbar gundumar ɗarikar Katolika ta Wanica ta ji game da sauko waɗannan limaman da ke hidima a ƙarƙashinta. Reverend Father Pius Uche Uko shine daraktan yaɗa labaran babbar gundumar.
It has increased the joy of our Christmas. and the celebration that is characteristic of this period.
Yace wannan ya ƙara farin cikin mu na Kirsimeti da shagalin da ke tattare da wannan lokacin. Saboda haka, da farin ciki zamu shiga sabuwar shekara muna godewa Allah domin wannan alfarmar da kuma cewa sun da alani lafiya. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
Gaida Alfonso Okoro Egwe. Masu saurare har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe 10:11 na safe. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na daya na amsar tambayar su Malam Musa Hadirin Asuba da Magaran da Ado Danjuma garin Bindi kan kasar da tafiyawan Fulani da kuma takaitaccen tarihin Fulani. Sai kuma amsar tambayar Almu Musa Kano kan hamada, musabbabin hamada da kuma tasirin ta. To za mu fara da amsar tambayar su Musa Hadirin Asuba kan tarihin Fulani. Idan masu tambayar na saurare, ga ansar da wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu Al-Hikaya ya samo daga wani masanin tarihin Fulani wanda aka jima ana bugawa da shi dan shekaru sama da 90 a duniya dake garin Gombe, Alhaji Musa Yola. Nasiru Al-Hikaya, gare ka.
Ina tare da Alhaji Musa Yola wanda yana daga cikin dattawa kuma Bafulatani wanda ya san jiya, ya san shekarun jiya a harkokin Najeriya da kuma tarihin mazanci wajaje da yawa. Allah ya bashi dama ya tafi. To Alhaji Musa Yola, zaka amsa mana wannan tambayar da wani mai sauraro kuma sauraro guda biyu daga jamhuriyar Nijar da suka hada da Musa Hadirin Asuba da Magaram da Ado Danjuma suka aiko, inda suke tambayar cewa suna so su san wace kasa ce tafi yawan Fulani a cikin duniyar nan, sannan kuma da kadan da watakila daga tarihin Fulani. Alhaji Musa Yola, sai ka dan fada mana don mu a fahimtar da wayan masu.
Ai kuma sai mafi yawa min da za a lura cewa ba wanda ya kai Najeriya yawan Fulani, don kabilun da suke cikin Najeriya na Fulani li'i inveta li'i fulbe wodi wala wodi sukurin wodi mare wodi sulubawa wodi.
Alhaji Musa Yola, mun barka kusan ka kuma Fulatancin gaba ɗaya, kuma da Hausa muke so a mana magana.
To akwai ba'awa, akwai bawan koyi, akwai sulubawa, akwai anan a Najeriya zaka samu akwai masu Fulani zaka ce aku, akwai abin suku, akwai sulubawa, akwai ba'awa. To wannan duk dangogi ne Fulani daban-daban duk a Najeriya suke, a arewacin Najeriya din nan. Don haka kaga wata gari wata kida su kabilu kadan ne suke a wani bangare. Kaga sulubawa suna Sokoto Katsina, abinda aka yi faɗa cewa Hausa Fulani, ai Fulani ne suka zo zama Hausawa. Hausa kai Hausawa ne to asalinsu, suna da kabilunsu, Gobirawa, Agalawa, Kusumbawa, sune ba su da yare sai Hausa. Amma sannan duk ajiya aka yi da Hausa, kan sautan kan sautan ba tun Hausa ba Fulani bane. To ai na Fulani suke da sarautu inda suke tafiya a Najeriya. Tutoji 12 an takaita, in ba ka sun kai 30. In ka koma da su jama'ar zon su katan zon wanda ba su sasu a tun safi ba. Dan haka kaga baban da suke kai Najeriya gaskiyar magana in yawan Fulani ne. Kuma duk da ma'an yanke Najeriya duk ma adama gaba daya adawan kamar ake fara duk Fulani ne, da kuma daga asusun daga Najeriya ne. Shekaru kusan zuwa na sanin aka yanke su ba wanda kai Najeriya, dai ma abin da faɗa maka kaɗan bai fi kasi ɗaya bisa uku na kabilun Fulani ba na gaya maka wannan da faɗan nan. Kuma in muna da wasu a kabila, wasu a wani wuri, za su iya faɗa wanda ko kabilu kai biyar na kabilun Fulani ne, kuma mu koma Fulani masu kiwo a jeji ba fa bai faɗi ko ɗaya daga ciki ba. To dan haka ban yi tsammani za a samu wani wata ƙasa da take da Fulani, ni a fahimta ta dai wanda kai Najeriya.
akwai fulanin nan a jamhuriyar Nijar. Na taba yi ma tafiya na gamu da wani wanda ba Fulatani ne amma daga Sudan yake. Na taba zuwa Senegal, bana jin Faransanci yadda ya kamata, amma mun yi magana da mutane a can da Fulanci. Duk da haka ya nuna waɗannan mutane daga nan Najeriya suka je, ko su ma asalin mutanen can ne?
A'a, asalin Fulanin gaba na Najeriya ma daga Futatoro suke. Futatoro kuma daga ƙasar jihar da Silinga to Mali, duk su a cikin wuri. Lokacin da aka ce Bajjo Mango aka haife ta, ita ta kai ba haifan Fulani. Lokacin da Uguba ya zo ɗan Masi, wanda ya zo ya soma haifan Fulani a wannan wuraren, su ne Fulani na dingongin suka tsallako suka shiga Najeriya. Da suka soma faɗa zahim da suka yi yawa. Aisa dama takkatan suka da abin da suka basu malanke ne suka basu a Silinga da sauransu. Amma Fulani asalin su daga sai suka taso suka shiga Najeriya.
Oh, wannan Futatoro din na mana ƙarin bayani mu fahimci me Futatoro ne.
Futatoro gari ne. Gari Futatoro din nan lokacin da Bajjo Mango da wannan masu Agoba ya zo a tarihin da Waziri Zunai da rubuta da ya zo sai aka aura masa da ya wace aka ce Bajjo Mango. Bajjo Mango ita din nan da aka aura sai da ta haifi yara guda hudu suka soma Fulatanci da Robroba da Uyo da Manasi na manta sunan da su hudu suka fara yin Fulatanci. Nan ne ku an sami asalin Fulani. Kuma abin da ya sa da suka zo shi din da ya zauna a wurin ya zo ba a yage ba suka bi addinin musulunci. Sai Uguba. Sai dalili abin da wannan Waziri Junaidu sai rubuta littafi na karanta a wurin. Ba tare da ka na yi shi ba.
Waziri Junaidu wani marubuci ne.
Na Sokoto.
Eh, wani Sokoto.
Waziri Junaidu Sokoto. Waziri Junaidu Sokoto. Sai rubuta littafi. Sai rubuta Bajjo Mango ita ce aka Uguba ya haifi ya huda hudu. Ya'yan nan da littafin yanzu a faɗi ko da dangin Fulani wanda ya haife su, su ne wa'annan da suka zoma faɗa sunan wa'annan kakanninsu da aka aure da Bajjo Mango, su sunan zarinsu Wakuru, su ne da suka samu suka yi yawa aka yarfa suka soma faɗa da wannan kawunansu asalin uwarsu, su ne soma watsewansu. Wasu suka ce tun da an ce asalin ubansu daga gabas ne za su koma da zai fi son zuwa Najeriya.
To sai a kasance da mu sati mai zuwa don jin kashi na biyu na wannan ansar. Yanzu kan bari mu waiwayi ansar tambayar Almun Musa daga Kano mai son ɗan takaitaccen bayani kan hamada. Idan Malam Musa na saurare, ga masanin ilimin kimiyyar yanayin duniya ko geografiya da ke kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamalli da ke Zaria a jihar Kaduna Najeriya, Malam Iliya Sarki, wanda ya ce
kwararowar hamada wani yanayi ne mai firgitaswa ga zamantakewar rayuwa na ɗan adam da sauran abubuwa masu rayuwa a bisa doron ƙasa. Kuma yana faruwa ne saboda wasu dalilai kamar haka. Akwai sare itatuwa babu ka'ida, babu maida ire-iren waɗanda aka sare. Akwai ƙona daji da ake yi ko dai ta dalilan farauta ko wasu abubuwa. Akwai kuma ɗumamar yanayi. Sare itatuwa ba tare da mayar da wasu ba ikan kawo hamada ta saboda wuri yana yin fili da yawa. Haka kuma ƙona daji akan ƙone wasu abubuwa da muke kira microorganisms, ƙananan halittu na ƙasa. Idan aka ƙona su to zai zamanto an bar wurin tsirara. Ba kyau a yi wa ƙasa tsirara domin duk waɗannan abubuwa suna inganta abin da muke kira fertility na soil, wato bad amfani mai kyau. Itatuwa da ke da sha'a kan ƙasa suna da tasiri wajen taimakawa wajen haɗa hadari a sama.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansa kan tarihin Fulani da kuma ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Alhaji Musa Yola wanda ke ansa mana tambayoyi kan tarihin Fulani da kuma Malam Iliya Sarki wanda ya amsa mana tambaya kan hamada. Ni Ibrahim Kalama Sigarba ke cewa sai makon gobe.
To Ibrahim Kalama sai ha ai sake dawowa domin ka bamu labaran duniya amma wannan karan a takaice.
To a takaicen, yayin da kungiyoyin mayaka daban-daban ke harmar jan daga a muhimman fagagen yaki a Siriya, ganin Amurka na shirin janye sojojinta daga Siriyar, jami'an sojin Amurka sun yi gargadin cewa babu fa wani abu da ya canza fagen yakin a kalla zuwa yanzu. Hukumomin Masar sun ce jami'an tsaronta sun halaka wasu da ake zargin yan bindiga ne su 40 a wasu samami uku da aka yi a lokaci guda.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da zamu iya kawo muku kenan a yanzu. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima, za ku ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin, Ibrahim Kalmasi Garba, da wanda ya shirya kuma ya bada umarni, Mr. Solomon, sai injiniya mu na yanzu nake cewa Yusuf Aliyu Harande, ku huta lafiya.
Avec la meilleure musique.